الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 17 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitab wa Sunna littafi ne wallafar Dr. Abdussalam bin Abdullahi As-Sulaiman wannan kuma shine darasi na 10 a cikin wannan littafi mai albarka malai yana ci gaba da gaya mana hanyoyi da ake samun ingantacciyar tarbiya inda muka karanta bayan abin da ya shafi ainihin wato shayarwa to kuma akwai abin da ya shafi addu'a inda malai yace duk yanda iyaye suka kai matuka wajen bawa ƴaƴan su tarbiya to in ba Allah ne ya taimake su ba ya musu muwafaka to sai ga duk wannan tarbiyar bata zama mai amfani ba dan haka wajibi ne akan iyaye su zamto masu kankantar da kai zuwa ga Allah su zamto masu yin addu'ar Allah ta'ala ya shirye zuriyar su wannan addu'a tana daga cikin abubuwa masu taimakawa wajen tarbiyyar yara cikin abubuwan da suka fitowa sarari akwai addu'a mun ji cewa bayin Allah na ƙwarai suna yin addu'ar Allah ta'ala ya ba su zuriya tayyiba sannan mun ji irin annabawa su ma kaman uban annabawa Ibrahim Khalilur Rahman da kuma irin su ainihin wato annabi Zakariya alaihi salam dukkanin su sun yi addu'a akan Allah ta'ala ya ba su zuriya sarkakakkiya domin Allah madaukakin sarki mai amsa addu'a ne sannan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman wato yana nemawa jikokin sa Al-Hasan da Husaini tsari yana cewa u'idhu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma inda malai yace babban abin takeici shine da yawa daga cikin mata da ma wasu cikin iyaye maza a madadin addu'a ta alkhairi addu'a shiriya addu'a zurriya tayyiba sai kuma idan mutun ya fusata ko ya fushi ko dan sa ya bata masa sai ka dinga jin yana yin muguwar addu'a da tsinuwa da la'anta akan yaro to har ma muka karanta wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أضاء فيستجيب كو فيستجيب الله رواه مسلم واتوكركو دنگي وكنكو موغوار الدعاء كركو دنگي وإعيانكو موغوار الدعاء كركو دنگي ودوكيو ينكو موغوار الدعاء كركو دنگي وكسركو كو غروروانكو موغوار الدعاء كر أداتي daidai lokacin amsa addu'a ne kun yi tsinuwar kun yi la'anta akan kawunanku ko dukiyarku ko ƴaƴanku Allah madaukakin sarki ya amsa muku wannan tsinuwa da la'anta ta ci gaba da bin ku ko ta ci gaba da bin ƴaƴanku ko ta ci gaba da bibiyar dukiyoyinku mutum nawa ne wanda yayi addu'a ga ƴaƴansa ya kuma kaskantar da kai a daidai dab da ketowar alfujir, yayi taiwa Allah magiya, wanda Allah mai amsa addu'a ne, mai kuma amsa kiran wanda yake cikin tsananin bukata ne, kuma Allah ta'ala ya amsa addu'a ta, sa mutun nawa ne? Suna da yawa waɗanda sun tashi cikin irin wannan lokaci, sun roƙa wa ƴaƴansu shari'a, Allah madaukakin sarki kuma ya shirya musu ƴaƴa, ya kuma shirya musu zurriya. Da haka sai malaiki ta wajibi ne iyaye su dinga kintacen lokuta na musamman waɗanda suka dace da amsa addu'a. To a nan ne lokaci ya yi mana halinsa muka tsaya. Za mu tashi kan hadithin Abi Umama, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Umama radiyallahu an, an karɓo wannan hadithi daga Abi Umama al-Bahili rahimahu radiyallahu anhu, qila ya rasulullah, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya maikin Allah, ayyu du'a asma, wace addu'a ce tafi dabda a amsa, tafi kusa da amsawa, domin kalmar asma'u ai mana wato aqrabu lil ijaba kenan, shi yake nufi da asma'a, inna rabbi la sami'u du'a, ai mana inna rabbi la mujibu du'a, an gane ko? Sami'a Allahu liman hamidahu, ai ajaba Allahu liman hamidahu. Da kalmar sami'a anan tana nufin amsawa. Da haka can ma da Allah ya ce inna rabbi la sami'u du'a, lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne, kaman ayat da muka karanta satin da ya wuce, hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a, ai innaka mujibu du'a kenan. Da haka kalmar asma'u tana nufin ijaba. To an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, ayyu du'a asma, ai aqrabu lil ijaba, wace addu'a ce tafi dabda a amsa ta? Qal, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce jawful layl, ai wasdun nisfil akhir min al-layl, wato nisfi ko kuma tsakiyar wato rabin dare, ko kace tsakiyar rabin dare, idan dare ya raba daga nan har zuwa lokacin asuba din nan, ko kuma kace wato jawful layl suka ce zai iya zamantowa ƙarshen dare, daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ke saukowa irin saukowa da ta dace da shi zuwa sama ta kusa, ya dinga cewa ina mai roƙo in amsa masa, ina mai kira in amsa masa, ina mai roƙo in bashi, ina mai neman gafara in gafarta masa. To daidai wannan lokacin, lokacin da aka fi amsa addu'a kenan, duk da cewa kowane lokaci ana amsa addu'a, amma akwai wasu lokuta na musamman da aka fi amsa addu'a, shine cikin dare, a matsayinka na uba, a matsayinki na uwa, ku tashi daidai wannan lokacin wajen roƙawa ƴaƴanku shiriya, wajen roƙawa ƴaƴanku albarka, musamman a irin waɗannan lokuta da muke rayuwa, lalle ƴaƴa suna buƙatar addu'o'i na musamman daga bakunan iyayensu, musamman a lokuta na amsa addu'a irin ƙarshen dare. To balle kuma an yi rashin sa'a, dama ɗa ya taso da rashin ji, ko ƴarka ko ƴarki ta taso da ƙiriniya, to kaga wannan kai a wajenka kusan ya zama lalle ka zamto kana tashi irin wannan lokacin, wajen Allah ya jawo, ya dawo da hankalin ɗanka da ya sauka daga kan hanya, ya dawo da hankalin ƴarki da ta sauka daga kan hanya zuwa turba madaidaiciya. Lalle ba laifi bane ka sa wani bawan Allah da kake kyautata masa zato ya yi maka addu'a, ba laifi bane ki sa wani malami wanda yake nagartarsa ta bayyana, ki sa shi ya taya ki addu'ar shiriyar ƴaƴanki, amma fa abinda ake so ki gane, wannan bai isa ba, bai wadatar ba kawai ka ce ai ina sa ana yin addu'a, malam wallahi muna sa ana yin addu'a, kai ake so ka tashi a matsayinka na uba, mas'uliyar taka ce ke ake so ki tashi, Allah madaukakin sarki yana so ya ga kina cikin damuwa, Allah ta'ala yana so ya ga da gaske kina son fita daga cikin wannan damuwa, lalle Allah yana buƙatar ya ga a matsayinka na uba ko matsayinki na uwa kun damu matuƙa gaya wajen ganin halin da ƴaƴanku suke ciki, kuna neman ɗauki daga Allah ya dawo da su kan hanya. za ku sha mamakin Allah subhanahu wataala wajen ya amsa muku addu'a, musamman in kuna tashi cikin irin wannan lokaci, kuma Allah ya gaddar tsarkakakkiyar zuciya kuke roƙonsa, kuma kun cika dukkan sharuɗan da ya kamata a cika na addu'a. Allah madaukakin sarki zai shiryar muku da ƴaƴanku, ya shirya muku zurriya. Wa duburas salawatil maktuba, banda wannan jawful lailil akhir ko akhir, wato yankin dare na ƙarshe, wato sannan wa duburas salawatil maktuba, da kuma bayan sallolin farilla. Bayan sallolin farilla anan ana dubur yana ɗaukan kafin sallama, dubur yana ɗaukar bayan sallama, duk ana kiransa da duburus sala. In aka ce duburus sala, ana nufin kayi tahiya, kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, to kan kai sallama, ana kiran wannan duburus sala. Bayan ka gama duk abin da zaka yi, ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, shi ma wannan duburus sala ne. To wasu malaman suka ce to da hadisi yace duburus sala, wanne a cikin biyun, duburus sala kafin sallama ko duburus sala bayan an sallame daga sallah? To anan ne malamai suka ce ana nufin kafin sallamewa daga sallah. An gane ko? Kafin sallamewa daga sallah ake nufi, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan ɗayanku yayi addu'a, ma'ana yayi tahiya, to ya zabi addu'ar da tafi kayatar da shi, ya fi so ya roka, kaga kenan kafin sallama. Da haka wannan ana nufin duburus sala kafin sallama, ma'ana kayi tahiya, kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, dan wannan gap din kafin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, kafin ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah, a daidai wannan lokacin wurin amsa addu'a ne. To nan ma guri ne da ya kamata kai sanya addu'ar shiriyar yaya da zurriya baki daya. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, hadisi na 3499, banda shi ma Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra shi ma ya ruwaito wannan hadisin, hadisi na 9936, kuma hadisi ne hasan. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yake cewa wato aqrabu ma yakunu al-'abd, wato abin da yafi kus, wato lokaci ko yanayin da yafi kusanta bawa da ubangijin sa wa huwa sajidun, shine lokacin da yasa goshin sa a ƙasa yayin sujada. Bawa yana samun kusanci zuwa ga Allah a sujada fiye da samun kusancin sa da yake zuwa ga Allah a wani wurin ba sujada ba. Fa akthiru du'a, dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sirrin, sai ce ku yawaita addu'a a cikin wannan gaba ta sujada. A wata ruwaya ya ce fa qaminun an yustajaba lakum, ya dace a amsa muku. To kaga ga wani wurin shi ma da idan kana da bukatu na alkhairi ko kana da wata damuwa da kake so Allah ta'ala ya kwaranye maka ita, to in ka sa goshinka a sujada, nan ma wurin amsa addu'a ne. Kana neman shiriyar yaya, kana son Allah ya baka zurriya ta gari, to wannan sujada din kada ka rena ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce gabar a sallah, ita ce gabar da bawa yafi samun kusanci da Allah madaukakin sarki. To tunda mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah, to sai ya gaya wa Allah matsalolinsa, ya gaya wa Allah damuwoyinsa, ya gaya wa Allah bukatunsa. To kaga wannan duk malam yana taimakawa iyaye da wasu lokuta na musamman da ake amsa addu'a a cikin su, wanda idan mutum ya dace, ko da dan ya sauka da kan hanya ya kan gare, cikin yardar Allah muqallibal qulubi zai dawo da zuciyarsa kan hanya. Na fata an gane, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi, hadithi na 482, Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, hadithi na 875, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 15, shafi na 274, hadithi na 9461. Wataharra awqatal ijabati al-ukhra, ya kai uba, ya ke uwa, kai kokarin kintacen wasu lokutan amsa addu'ar kuma na daban, banda wa'annan da kaji an gaya ma yanzu, cikin dare, bayan kayi tahiya, kayi salatin annabi kafin sallamewa a sallah, sannan kuma da lokacin da kana cikin sujada. To banda wannan sai malai ce wata harra auqatil ijabatil ukhra, ka sake kintace, ka sake hasashen wasu lokutan amsa addu'an na daban, ka yaumil jumu'a, kamar ranar jumu'a, ranar jumu'a musamman bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai dace da wannan sa'ar yana roƙon Allah madaukakin sarki face Allah ya amsa masa. Ina kai ina zub da hawaye ga Allah madaukakin sarki hayyu la yamut, ina ke ina bakin ciki da hawan jini ya kama ki saboda ƴaƴa sun kama wata hanya wadda ba ta da kyau, alhalin mujibud du'a yana nan ga lokuta, ga wata garabasa da an yi sallar la'asar a kowaye kaka kashe ta ko ka sa ta a fly mode ka buya a wani wuri da ba wanda ya san inda kake, ba wanda zai dame ka, ka dirfafi yin addu'o'i daga nan zuwa faduwar rana, ka ga yanda al'amarin zai kaya. Ki yi maza maza ranar juma'a, duk abin da kike yi na aikace aikace ga ma'aikace aikacenki, samu wani guri a cikin gidanki killace kanki, ki kashe wayarki, ki tisa gabas a gaba, ki ta addu'a, ki ta roƙon Allah madaukakin sarki na shiriyar ƴaƴa da ainihin wato saukin rayuwa da makamancin irin wannan. Wannan shi ma in mutum ya sa wannan zai fita daga cikin takaicin da yake ciki na damuwa da kuncin rayuwa, zai ga yanda Allah madaukakin sarki zai amsa masa addu'a, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan lokacin amsa addu'a ne. A lokacin da yawanci mutane ita ma ta gama aiki ta dauko waya tana chatting, ta gama aiki inda wuta ta sa akwatin talabijin tana kallo, a lokacin da shi ma uba in ma'aikaci ne ya dawo ya je masallaci ya dawo yana majalisa a bakin bishiya, a gindin bishiya, ko akan benci, ko akan ainihin wato tabar ma suna hira, lokacin amsa addu'a ne. Wa fi athna'is safar, da cikin tafiya, halin tafiya, matafiya ya kama hanya daga nan za shufuntuwa, ko ya kama hanya zai tafi Hadeja, ko daga nan zai tafi Kaduna ko ainihin wato Zaria, to yana kan hanyar nan yana cikin tafiya, Allah yana amsa addu'ar matafiyi lokacin da yake cikin tafiya. Wannan shi ma kar ka manta da yiwa kanka addu'a, da yiwa ƴaƴanka addu'a, da yiwa ƴan uwanka da iyayenka da sauran masoyanka da al'umma musulmi baki ɗaya addu'a a daidai lokacin da kake tsakiyar tafiya. Wasiyam, da kuma azumi, lokacin da ka kai azumin nan kafin bude baki ko kuma bayan kai bude baki, nan ma wajen amsa addu'a ne. Wa nuzulul ghayth, da lokacin saukar ruwan sama, lokacin saukar ruwan sama shi ma nassosi sun tabbatar da cewa lokacin amsa addu'a ne. Wabta'id, sannan bayan ka ribaci irin waɗannan wuraren na musamman, to sannan sai malai ya ce wabta'id, kai nisa, ka nisanci amma wani'il ijaba, abubuwan da suke hana amsa addu'a. Koda ka kintaci waɗannan lokutan, koda ka yi tsaya bayan sallar la'asar kana ta addu'a zuwa faduwar rana, koda a tsakiyar halin tafiya kana yin addu'a, koda bayan kana ka kai azumi kana ka yi addu'a, koda lokacin saukar ruwan sama ka yi amfani da wannan dama wajen yin addu'a, to ana so a gaya ma a ko kuma wasu abubuwa da suke hana Allah ya amsa addu'a. Ka yi kokari ka nisanci waɗannan abubuwan dan addu'a ka ta zama granted in kayi a amsa. Ka akilil haram, kamar cin haram, lalle ka yi kokari ka ga cewa sana'a ka babu haram a ciki, kasuwancin ka ka tsaftace shi ba haram a ciki, aikin gwamnatin ka ba haram ba a ciki, halaliyar ka ce tun daga farko har ƙarshe. To wannan in kana kiyaye cin halal, wa lubsil haram, kana kiyaye tufafi ka sa na halal baka sa sutura ta haram, to waɗannan suna daga cikin mawani'ul ijaba, daga cikin abubuwan da suke sa Allah madaukakin sarki yayi watsi da al'amarinka, yayi watsi da sha'aninka, ya ki karba addu'arka, to Allah ta'ala ya ga kana cin haram. In dai a cikin tsururucinka akwai haram, to ka karya sharadin a amsa maka addu'a. Wannan ya kamata yana da matukar muhimmanci musamman a yanayin da ake ciki. Kar mu zo mu tayi wa Allah magiya, mu ta addu'ar Allah ya amsa mana, muna cikin kunci, muna cikin tsananin rayuwa da wahala da tsadar rayuwa, kaga Allah bai amsa ma ba. Allah ya gaya maka in kana so akwai sharadi, sharadi shine ka ci halal, lalle kai kokari kaga cewa kana cin halal. Abu na 12 daga cikin abubuwan da ake wato kar wato ake tarbiyantar yara akai dan su zama masu tarbiya ta'limut tifli kalimat at-tauhid koyar da yaro kalmar shahada amma ka ki baka yi sauri ka koya mai ba ya iya ya ba gulu an bayyanta ko yawa kana nan a karan banza zaka dinga jin sa kai rasa ma a inda ya koyi wannan wani ma sai ka ji kalmar bata sai ka nutsu sai ko wansa mai wayo sai ce ai kaza yake cewa ga dujal nan ta ko ina yana jin su ganguna ta ko ina sun kewaye shi to dan haka karantar da yaro kalmar tauhidi wannan yana daga cikin abin da zai sa yaro tashi da tarbiya fa awwalu ma yabda'u diful bin nutqi farkon lokacin da yaro ya fara magana aka ji ya dan fara kwaikwayon magana yambagilil walidaini ya kamaci iyayensa ta'alimahu koyar da wannan yaro kalimatat tauhidi kalmar shahada fayulakkanu iyaha ay talakkana masa ita ita maimaitawa ana dan wasa da shi ana la ilaha illallah la ilaha illallah gaba farko kar ai masa ya tsawo ai tai uwa tana kusa da shi tana tai uban shi ma da ya ganshi suna dan zaure da shi yana la ilaha illallah can zaka ji irin yaro da ya fara magana to lokacin koyan magana to zaka ga kowace irin magana zaka iya ji ta bakin sa to a lokacin koya masa mai amfani sai a koyar da shi kalmar shahada an ibn abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda النبي صلى الله عليه وسلم يقول افتحوا على سبيانكم أول كلمة كبود وآئنك دفرقا كلمة لا إله إلا الله كبود وآئنك دفرقا كنغة سنفارة مغانا سنة كامكا منزن تو أددي وننقبر لك أنا مثلا لا إله إلا الله سيكا جيشي كرينة لا إله إلا الله La ilaha illallah sai ga yana dan wasansa da ya tuno can an juma sai ka jin gajin yana yi saboda Allah kana masa ita ita ce wanda yana fara magana akai ta kokarin ya iya walakinu indal maut la ilaha illallah walakinuhum kaman yanda ake so ku lakkanawa matattun ku lokacin da za su mutu ku lakkana musu la ilaha illallah wannan hadithin hadisi ne wanda yake البيهقي يا فتد شي اكن الجامع لشعب الايمان اما ياتي متنه غريب ياتي متنن wannan hadithin garibi a cikin mujalladin sa na 11 shafi na 128 hadisi mai lamba ta 8282 imam as-suyuti a cikin la'ali al-masnu'a min al-ahadith al-mawdu'a shima ya kawo wannan hadithin a mujalladin sa na 2 shafi na ainihin wato 416 an gane ko haka ibnu iraq shima ya kawo shi a cikin tanzihush shari'atil marfu'a anil akhbarish shani'atil mawdu'a sunan littafin sa kenan an gane ko tanzihush shari'atil marfu'a عن الاخبار الشنيعه الموضوعه شي ما cikin wannan littafi nasa mujalladi na 2 shafi na 300 da ko kace hadisi na 364 zuwa 365 kuma da shi duk sun wato da shi ainihin wato Imam al-Baihaqi da shi al-Iraqi da Ibn Iraqi dusun nasaba wannan hadisi ma'ana nasabahu ilal hakim fil mustadrak dusun jingira wannan magana zuwa ga Abu Abdullah al Hakim an-Naisaburi banda su kuma akwai Ibn al Jawzi shima a cikin al mawdu'at shima ya kawo wannan hadisin Ibn al Jawzi a cikin al mawdu'at a mujalladin sa na 2 shafi na ko a mujalladi na 2 hadisi na 395 hadisin Ibn Abbasin amma da lafazin aqimu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah amma yace wa qala hadha hadithun mawdu' ibn al-jawzi yace wannan hadithin ƙarya ne haka imamu az-zahabi shi ma ya kawo shi a cikin tartibul mawdu'at a shafi na 299 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa a hadisi na 6146 yace hadithun batil, wannan hadisi ne wanda yake batil. Wa kanat ummu Sulaimin radiyallahu anha, ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda, ta kasance tulaqqinu ibnaha Anasan, tana lakkanawa, tana koyar da danta Anas radiyallahu anhu qul la ilaha illallah. Yana karami da ya fara magana tace kace la ilaha illallah, ka fadi la ilaha illallah, ka fadi la ilaha illallah, qul ashhadu anna muhammadan rasulullah, kace ashhadu, yace ashhadu anna muhammadan rasulullah, tin ana yi masa dai har a hade masa a matsayin cikakkiyar jumla, kuma ya ci gaba da yi yana yi. Ummu Sulaim ta kasance tana karanta dinga lakkanawa Anas wannan kalma ta ainihin wato tauhidi, wa zalika kuma ta dinga wannan koyar da shi din fa qabala al-fitam, kafin ta yaye shi qabala al-fitam, kafin yaye shi. Yasa wasu abubuwan da muke yi na tarbiya za ka ga an makara, bai kamata sai yaro ya kai wani munzali ma sannan za a fara koyar da shi tarbiya ba. Kaga wannan Ummu Sulaim tana karantar da Anas wannan kalmar shahada tun kafin ta yaye shi, kaga kafin ya shekara 2 kenan ya riga ya san wannan kalma. Ka koma cikin siyarwa Alamin Nubala mujalladi na 2 na Imam Zahabi mujalladi na 2 shafi na 305. Wayan bagi tikraruha amamahu, ya kamata iyaye su dinga maimaita wannan kalma ta shahada a gaban yaro, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, in yana yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kila zaka dinga jin yana dan kuskure ko kalmomin ba sa fita, ai tanana ta masa har su zauna su nuna a bakinsa. Wa bi khassatinil um, musamman ma uwa, wa hiya tula'ibuhu, tana wasa da shi, kalmar sai dauka kamar dai tana cikin wasa, an gane ko, tana wasa da shi ko tana masa tawai, tana fadan wayannan kalmomin maimakon ana masa tawai ana wasu waƙe-waƙe, zaga irin wannan ko, sai ga maimakon irin wannan kalmomin zai ga kuma tana yi tana wasu waƙe-waƙe, to kaga yanzu kamar abin da take so ya tashi da su kenan wannan waƙe-waƙen. Fa idza ta'awwadaha, idan ya saba da wannan kalma, wa bada'a ya'qilu, ya fara hankalta, sharahat lahu sharhan muyassara, to ita uwar sai ta yi masa sharhin, ta fassara masa wayannan kalmomin ko wayannan jumlolin sharhan muyassara, wato sharhi mai sauki, yufahimuhu ma'anaha, wanda wato yufahimuhu ma'anaha, wato sharhin da zai fahimtar da shi ma'anar wannan kalma, an gane ko, da ya iya wannan kalma ta ga ya dan fara wayo ya dan fara hankali, sai ta ce to wannan kalmar ta la ilaha illa, abinda ake nufi babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne, shine abinda kake fada. To kaga yanzu an karantar da shi ya iyata, sannan kuma yanzu an gaya masa ma'anarta, an dan gaya masa sharhin ta a takaice, irin gwargwadon hankalinsa da yanda zai, ba wani dogon sharhi za a yi masa ba da wani references da yawa, a'a dan sharhi za a yi masa muyassar, mai dan sauki daidai da ainihin wato mustawa dinsa. Wa ya'lamu anna Allah wahidun la sharika lah, wa ya'lamu, sannan a lokacin ya kamata yaro ya san anna Allah wahidun, Allah shi kadai ne, la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, wa annahu al-khaliqu, kuma shine mai halitta, ce duk abin da ka gani, da tsuntsaye da mutane da dabbobi da aljanu da sama da ƙasa, duk halittun nan ace shi ya halicce su. Wa annahu fi samaa, kuma tun yana yaro a gaya masa Allah a sama yake, kara kyale shi ya taso babu ingantacciyar gida, ya taso ya dinga Allah yana ko ina, kafin kuma yadda shi asalin dama ɗabi'a kan ta lalace, kamar yadda muka sha karantawa ɗabi'a ta fi gamsuwa da cewa Allah yana sama, sai dai ɗabi'a ta gurɓata. To amma dai duk da haka a ilmanci a karantar da shi wa annahu fi sama, cewa ubangijin halitta din nan wanda ya halicci komai din nan, to kuma a sama yake, wa ala arshi istawa, kuma ya daidaita ala arshinsa, wa annahu muttali'un alaina, kuma yana ganin mu, ko yadda yaro cewa Allah madaukakin sarki yana ganin mu, alimun bi ahwalina, ya san duk halayenmu, yasma'u yana jin mu wayara kuma yana ganin mu wa annahu alqadiru ala kulli shay'in kuma mai iko ne akan komai wannan tin mutun yana yaro ya tashi da irin wannan tunanin a cikin kwakwalwarsa wa yu'awwadu tawakkulu ala Allah sannan a sabar masa da dogara da Allah a sabar masa da tawakkali tin yana yaro ya zamanto yana da tawakkali yaro ne mai tawakkali an koyar da shi an sabar masa at-tawakkul kuma at-tawakkulu ala Allah kada ya dogara da kowa a gaya masa ya dogara da Allah wa anna Allah huwa shafi a sanar da shi cewa Allah shine mai warkarwa in ba ka da lafiya ko da an kai ka asibiti likita kawai ya dan taimaka ne amma mai ba da lafiya shine Allah yaro ya san cewa Allah shine ash-shafi wa anna al-wajiba alaina mahabbatu kuma a gaya masa cewa wajibi ne mu kaunaci Allah wa ibadatu kuma wajibi ne mu bautawa Allah a gaya wa yaro koyar da yaro haka cewa kaunar Allah wajibi ne ka zama kana kaunar Allah dan shi yayi maka kaza a gaya masa ayyukan da Allah ta'ala ya masa a ce shi ya halice ka kaga yayi maka ido yayi maka baki yayi maka hanci yayi maka hannu yayi maka kafa yayi maka kaza a dinga lissafa masa abubuwan da gasu ne yana jin su kuma yana jin dadin su yanzu aka ce baka gani akwai dadi a ce a to wanda ya baka wannan ganin shine Allah yanzu aka ce baka magana bakin ka ya rufe ba cin abinci yaya zaka ji dadi a to wanda ya buda ma baki kake cin abinci kake magana shine Allah wannan duk yana cikin tarbiyyar da yaro ake so ya tashi da ita a cikin zuciyarsa wa kadhalika yuallimuhu hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam haka ma uba ya koyar da dansa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da dansa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da'atahu ya koyar da dansa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru lahu shay'an min akhlaqihi kuma ya dan gaya wa dan nasa wani abu daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dinga bashi dan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da dabi'u da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa awsafi ya dinga dan karantar da shi ya ambata masa wasu daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yuhibbul atfala kuma a gaya masa cewa ai shi ma'aikin Allah yana son yara yana son yan kananan yara dan bashi wasu yan kissoshi da ya nuna annabi yayi wasa da yara annabi yayi wa yara kaza a nuna masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar kananan yara wa yuda'ibuhum yana wasa da su wa nahu dhalika da makamancin haka mimma tafhamahu uquluhum daga irin abin da hankulan su za su iya fahimta karka tafi kuma can wani guri da yaro zai ma tambaya haka kuma kaiwa baka da ansa yan dai basita haka nan sama irin daidai da hankalin yaro karka zurfafa yanda kawai zai dinga jin wannan abun kuma ko kuma ka jefa masa wani tunani kuma marar kyau da haka sai a hankali a takaice karka zama mai kasan wani surutu ne da shi da yawa to ba ce akai ka tara ka zaunar da yaro kai te masa surutu mai yawa ba a takaice haka zaka dinga bashi abubuwa wa yukarriru alaihim sannan uba ya dinga maimaita wa ƴaƴansa man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk wa ayna Allah wannan ya kamata ƴaƴanka duk su zama suna da wannan amsar man rabbuk ya ce Allah man nabiyyuk ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dinuk ya ce al-Islam ayna Allah ya ce fi samaa wannan ya kamata wannan amsar duk gidan da aka je aka tambaya kowane yaro ka tambaya yana da amsar wannan to ba sai an koya masa ba an gane ko man rabbuka ya zazzare ma ido baka gaya masa ba kace in aka ce man rabbuka sai kace Allah wato wane ne ubangijinka Allah wane ne annabinka manzon Allah menene addininka musulunci a ina Allah yake a sama wannan akalla din yaro ya a waje a gida duk inda aka tambaye shi yana da wannan wannan ya shiga cikin kwakwalwarsa kuma ya zamanto ana yawan maimaita masa man rabbuk man nabiyuk ma dinuk wa ayna Allah baka makara ba karka ce to ai ni yanzu yaya ma har nayi surututu kuma duk ba wannan a shikenan sai ka dawo a hankali an gane ko amma dai wanda zai fi jin dadin wannan karatun shine wanda ko dai yanzu zai haifi ayan ko kuma ma bai auren ba yanzu zai shiga to kaga shi yanzu ana gaya masa as a fresh kada ya makara kaman yanda wancananka ya makara shi kaga an gaya masa abun da wuri na fata an gane wannan sai ga yaro ya taso malam da aqida ta musulunci da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san addini da san Allah madaukakin sarki sannan wa yuallamu a karantar da shi hubbu sahaba kaunar sahabbai a gaya masa waye Abubakar Umar Uthman Ali akalla mutane hudun nan khulafa a gaya musu su, a gaya musu matsayin su, a gaya musu irin kirkin su da irin kaunar su da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Was salihin, da mutanen kirki, a sanya musu ya dinga jin yana kaunar mutanen kirki. Ka san wannan ita ma wata musiba ce mai zaman gadda, mutum ya tashi ga baya san mutanen kirki. Ita ma wata musiba ce mai zaman kanta, in ba a tarbiyanci mutum ba sai ya taso baya san shi, baya ya tsani malamai, wani sai ka ji ya ce shi baya san malamai. Aga ga ya samu matsala wannan ko yawa, ko kuma duk inda mutanen kirki yake sun shi kuma baya san su, to kaga sai an koyar da yaro haka. Wa yuhaffazul fatihata, a haddatar da shi suratul fatiha wa suratul ikhlas, da suratul ikhlas wal muawwidhatayn, da qul a'udhu zanna aqalla. Farkon abinda za a fara koya masa alhamdulillahi rabbil alamin, in ya iya arrahmanir rahim, in ya iya har ya je karshen fatiha. In ya gama fatiha aqalla daga suratul ikhlas falak idan nasu ji, ya zamanto karamin yaro ne, dan karami wanda ya fara magana. To in yana da irin wayannan abubuwan fa su zai ta yi, saboda lokacin su ma bakin su kaikai yake, Allah Allah suke su ji wani abu su rike shi su ta maimaitawa, ko da yake ba sanin ma'anarsa suka yi ba, wani abun ba mai kyau bane ma sun ji, kawai suna ji tarab ya shiga kunnan su, shi kuma zai ta maimaita dan a lokacin shi magana yake so. To yanzu ya zama to yana da irin wayannan abubuwa, kaga su zai ta yi, an gane ko duk inda yake wasan sa, ko yake yana cin abincin sa, ko ya dan kwanta, ko yake shingida, ko tsalle tsallen sa, zaka dinga jin wayannan abubuwan su, zaka dinga ji suna fita daga bakin sa. Allah ya ba mu ikon yin haka, musamman iyaye mata gaskiya, wanda su suka fi zama da yara. To insha Allah, in aka samu uwa mai tarbiya wadda ta, ko kuma wadda take sauraro ko take bibiyar wannan karatun, to insha Allah na san za a samu canji a cikin rayuwar ƴaƴanta, za a samu canji a gidanta, za ta yi kokari ta dinga ganin tana ainihin wato tabbaka irin waɗannan abubuwa da malam yake karantar da mu. Gaba ta 13, ta'awiduhu ba'd al-adab, sai kuma sabar masa da wasu ladubba, wal akhlaqi tayyiba, da wasu halaye masu kyau a sabar masa. Ba'd al-fitam, bayan yaye, yamtazu diful fi hadhihi al-marhala, to wan a wannan matakin na bayan yaye, yaro yakan yi fice bi safa'il fitra, da tatacciyar dabi'a. A daidai lokacin da aka yaye yaro, to za ka ga yaro yakan ainihin wato yi fice da tatacciyar dabi'a. Wa hubbi taqalid, da san taqalidanci, makalewa. Wal muhakati, da kwaikwayo. Taqalidanci shine duk abin da yaga kana yi zai makalewa wannan abun, shi ma ya dinga yi. Da haka da zarar an yayo yaro, za ka ga yana son kwaikwayo, da yaga an yi abu so yake yi irin sa, da yaga an yi abu so yake kwaikwaya, shi ma ya irin sa. In magana akai so yake maimaita irinta, in wani aiki akai shi so yake, shi sa aka ce kuskure ne ka sawa yara Tom and Jerry su ta kallo ko da yaushe. In dai ba zaba za kai ka ce in yayi ka ci kai wannan mugu ne, wannan abin da ya ba kyau. Wani sai ga ai to ai dai harkar wasan yara ne, shi sa za ka ga yaro yana yawan kallon Tom and Jerry, za ka ga mugu ne. An gane, sai ku ji kanin sa yana ta ihu, ya danne kansa, ya abin nan dinsa, sai an je, sai an zo, sai aka kanin sa ya danne yanda Tom and Jerry ya ga yana yi. An gane ko, to in zai kalli Tom and Jerry ma sai a zauna, da an ga Tom and Tom din ne ko Jerry ne, duk wanda aka ga yayi zalunci ko yayi wani abu da ba kyau ba, ka kushe shi. Shi yasa suka ce ko kallo za ku da yara, to kai moderator, da an yi wani abu sai ka tsayar, wato kai wato ka zamanto ma kamar wani sharhi kake yi, ko film za su kalla, to ya zamanto kana gurin sharhi kake, da an yi kace kai wannan ai bai kyauta ba, wannan ai ba taje bane, wannan ai zalunci ne, wannan ka kukushe abin. In kuma ana sai kuma ka saki a ci gaba. Yanzu dai kaga kana tsatsame musu, ba komai za su dauka ba kenan. Sannan suna tafiya da an yi wani abin kirki, kace yawa yawa masha Allah, kai in kowa ya zama haka, ai kai ma ina ya kaga wannan, ai kaga shi ma kaga ka kwadaitar da su gurin da ya kamata. Amma kawai abu da wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala, sabo kawai ka tura yaro akwatin talabijin, kawai ka bashi gudi, kawai kai ta sabgarka. Mun taba shirya wata lecture, wani malamin mu yazo ya gabatar, ina jin na sha fadarta, za ka ga cewa akwai wani dan film da aka taba hira da shi, ina jin ko daga kasashen turai dinnan, an ce film din sa yana da karbuwa sosai, sai ake tambaya sai aka ce sai wani dan jarida yake hira da shi cewa yanda film dinka yake daukan hankalin duniya kana da masu kallon sa da yawa wai ko kai ka taba zama ka ga yanda kai ma zaka dinga burge kanka yace shi ba ma ya kallon talabijin shi kwata kwata ba ya kallon TV ba dan jarida yace ba ka kallo kaji shi kawai kudin sa yake karba da ku kawai ku je ku karata sai aka ce to kaman ƴaƴan ka fa sai ce eh su suna kallon TV sau daya a sati kuma shi ma awa daya kuma awa dayan shi ma a gaban baban su bature ba sau daya tak dan ƴaƴan sa suke kallon TV kuma shi ma kallon na tsawon awa daya kuma shi ma a karkashin moderator wato babu wayan shi yasa zaka ga a duniyar suka yi maka zarra saboda su lokaci yana da matukar tsada a wajen su maganar su bata lokacin su a ba gaira ba dalili bai taso ba sa dai watsu kayan shagalar da wasa dan kaka kamo su ko ka samu wata fasaha ko kuma tunda kai da kai suke rayuwa su watsu maka kai ka je kai ta shiririta wayannan abubuwan baka duba fa sau daya a ce wai sau daya yanzu nan ana kawo wuta za a ga kowa ya koma yana ta koma gida a guje mutum ya ta bata awoyinsa kawai yana ta kallon abin da ba shi da wani fa'ida ina fata an gane to haka shi ma wannan mai Facebook din nan ya sunansa ma Zuckerberg to wannan Zuckerberg din wato shi a lokacin shi ma da aka yi masa interview shi ba ma shi da account a Facebook din ma shi ba ma shi da account ba shi da account sannan kuma akwai mai iPhone wannan mai fasaha iPhone da waye shi ma dan jarida yayi masa tambaya yayi mata tambaya yace ai su wannan technology su ba dan su da yayan su suke yin sa ba sai aka gano su ƴaƴansu ba ma sa kai ƴaƴansu inda ake koyarwa da computer basirar ta asali kawai suke so yaro ya tashi da ita ai in ka ji irin waɗannan abubuwan sai ka kasance cewa lallai mutanen nan sun riga sun yi defeating ɗinmu kawai da haka lokacin za ka ga yaro yana son kwaikwayo fahuwa a jinatun sahala za ka ga shi kaman wata kwababbiyar fulawa ce mai sauki za ka ga sarrafuwa daga kaza zuwa kaza yana da saukin sarrafuwa a daidai wannan lokacin to ka ga lokacin da ya kamata a sanya musu abubuwa masu amfani kenan lokacin ya kamata a yi programming ɗin kwakwalwarsa ga abin da zai amfana ya amfani iyayen ya amfani al'umma a lokacin ya kamata ya amma ka kyale shi ba wani program ba kai programming ɗinsa ba to wayannan shiriri ta da shirman dama ga su nan ko akan titi zai tsitsinci wasu abubuwa da yawa zamansa da abokai zuwansa makaranta kan hanya gidan makota gidan ƴan uwanka zai je ta kwashe-kwashen abubuwa ne da yawa saboda lokacin ba abin da ya fi so irin kwaikwayo da ya ga abu zai yi koyi da shi da ya ga abu wani abin sai kai ta mamaki ma ai na ya gani ya aka yi kaza waye koya masa kuma an kabi shi hankali zai ce ai wane ne kaza 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 ko a gidan su wane ne naga ana kaza 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 fala tustahanu bi hadhihi almarhala kada iyaye su rena wannan matakin su ga an yaye yaro kuma ina me ma ya sani shine malai yake cewa fala tustahanu bi hadhihi almarhala kar ai sakaci kar a rena wannan marhala wannan matakin wala taqul karkace huwa saghiru la yaqilu ce yaro ne fa me ya sani kuma ka san mutanen ba kai su da haka ko ga abu dan sai a ce yaro ne wannan yaro ne ma me ma zai hankalta sai ga wani abun ma iyaye suna yi a gaban yaro wai duk a tunanin su yaro ne baya gane komai shi yasa aka ce a wannan marhala ku kiyaye ko tsakaninka da matarka to ku kiyaye me ya kamata ku yi a gaban yaro kar ku ce ai yaro ne dan wallahi zai nada zai yi koyi da wannan abu kad yanfa'ul adabu al-awladi fi sigari wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabun إن الغصون إذا أدلتها أتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب سيمانا يكاو ونبايتي سيتي كان ينفعو الأدب الأولاد واتو لدب تديارة كو يدسو لدب ما سيكو ينا أمفان الدسو في سيغري ayarin can nan da kake kallo karka ce ai ba shi da wani fa'ida barin yaro ya girma yayi wayo a ladabtar wannan koya yara ladubba masu kyau yana amfana su fi sigari a lokacin yarinta walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu in ka yadda ya wuce wannan lokacin to walaysa yanfa'uhum adabun babu wani ladabi ko ladubba da za su amfani yara min ba'dihi bayan yarintan nan kana so yaro ya nada abu ya tashi da shi to tun yana yaro koya masa sai ya baka wani misali sai ya ce baka ga innal ghusuna baka ga reshen bushiya idza addaltaha atadalat idan ka daidaita shi sai ya daidaita wala yalinu ba zai taba yin laushi ba walau layyantahul khashabu inda ya zama itace ba za ka iya lankwasa shi ba an gane ku yawa yana da danye-danyen nan ka sarrafa shi sai ya sarrafu sai ce innal ghusuna idza addaltaha atadalat a lokacin da yana al-ghusun yana farkon fitowa nan ka ce zaka daidaita shi ya kalli nan ko yayin nan haka i'tadala sai ya daidaita amma wala yalinu al-khashabu walau layyantahu kata ko ya riga ya bushe ai ba zai taba yin laushi ba koda ka so ka lausasa shi ba zai lausa to shine abin da malam Bawoshe yake cewa ice cin yana danye ake me ake tankwara shi mice tun yana wannan shine karin maganar da kaman ainihin wato abin nan to sai a kyale mutun sagaga ba kwaba bayi ba bari akwai abubuwa da yawa da za ka ga cewa wallahi asalin matsalar daga iyaye ne asalin matsalar iyaye ne saboda ba shi yaro ya taso kawo ba a ce yi kaza bar kaza ba kaza da kyau kaza ba kyau ba ma a zama da shi ba a sauraron sa in ya matso sai a kore shi ta shehu jaha yazo ya ga iyaye suna zazzauna a gindin bushiya suna huta sai ya ga ga wani yaro yana ta kokarin hawa reshen bushiya sai ya ce salamu alaikum yace wannan yaron ku sa shi kuka kan ya sa ku kuka na ga ya muku yaron nan ku sa shi kuka kafin ya sa ku kuka akai banza da shehu jaha sai ya wuce ha ya je ya dawo kawai sai ya zo tarar iyayen nan suna ta kuka me ya faru aka ce ai yaron nan ne ya fado ya kare ta dan ga ya mu ku sa shi kuka kan ya sa ku kuka da zai hau kun daddake shi yayi kuka da ku ba ku yi kuka ba to gatan da iyaye suke gani wani lokaci suna yayan su wallahi su suke sa yayan su su zama abinda suka zama su sa su kuka daga baya wannan karatun na shehu jaha haka ne shi sa iyayen mu na da za ka ga sun yadda su matsa ma su takura maka zaka ga takura ce amma su sun yi haka dan su yi bacci gobe ka taba ganin saboda tsabar kauna kana baka da lafiya a jika ma suka rika sha maganin gidan mai sikeli za a baka kuma a rirrike bulala a zazzare mu a ido a ce sai ka sha shine gatan ka dauka ka biya ro yanda yake so dan kan ran sai ku baci dan me yasa yanzu malamai na tarbiya da malaman islamiya har da mun makarantun bokon suke shan wahala saboda iyaye ba sa san irin wannan kai an maka ka zama mutawa baka so ai wa danka da an yi yanzu nan sai ga iyaye suna nema su yi riot ba dama ka yi hukunta yaro ko ka nemi ka tankwasa yaro shi yasa kullun yaran mu cikin yawo suke a makarantu an matsa shi anan aka nemi ya zama mutum iyayen su ba za su iya karba ba san yaya sun musu yawa sai a kwashe yaro sai a kai shi can ya rena kowa ya rena malaman ba ku da kima saboda iyayen sun nuna su shi suke so ba sa san a taba musu da shi yasa da yawa iyaye yanzu kuka suke yi ai duk wanda bai yi wannan ba wallahi sai ya yi kuka maganar shehu jaha ko ka sa shi kuka ko ya sa ka kuka ita sai da nace mu ku sa yaran nan kuka kafin su sa ku kuka kuka mai da ni wani shawaragi kuka kyale yanzu gashi kuna kuka yi to wannan ka duba haka ne ba za a kwabi yaro ba tun yana karami ba za a tankwara shi ba lokacin da zai tankwaro lokacin da a gidanka yake kwana ba shi da gurin kwana sai gidanka a lokacin da bai isa ya ci da kansa ba a gidanka zai ci abincin safe ya ci na rana ya ci na dare lokacin da bai isa ya dinka wa kansa riga ba dole sai ka dinka masa
to lokacin ka kika tankwara shi, sai lokacin da in ma ka ce ba gidana yana da gurin da zai je kwana yana da abokai, sai lokacin da yana iya cin abinci ko baku bashi ba, yana iya yin sosun kudi ya dinka kan sa riga, to a lokacin ka makara yi. It's too late to cry. So wannan matsalolin duk suna nan, kuma iyaye duk masu irin wannan abubuwan suna sane, sun san haka. Duk mutanen da suka zama mutanen kirke duba sai da aka takura su suna yara. Da ka isa ma a makaranta da ke kaje gida ka fada. Amma yanzu yara sun gano cewa kamar wata adawa ce, wata jikakkiya ce tsakanin malamai da iyaye. Allah Allah suke su hada malaman makaranta da iyaye. Da yaje sai ce an da ke ni kuma ba ni kadai ne laifin ba kaza kaza, a ce mungu azzalimi kenan. Sai a faffadi maganganu yaro ya ji dadi. Da baka isa ba, ko kana da gaskiya baka isa ba, aka yi maka hukunci a makaranta ka je gida ka fada kara ma zai. Kuma duk irin wayannan su suka zama mutane, suka zama abin da suka zama. Amma yanzu da aka zamanto ana an shagwaba yara, ba a san a kwabe su, ba a san a tsawata su, ba a san a yi musu abin da yake za su zama mutane, kaga ga abin da yake ta faruwa, dan yana ta faruwa. Yaro ya sangarce ku kan bai mure kansa ba, ba ku mure shi ba, kuma kun jefa shi cikin al'umma ya zama mutane musiba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Fa'awwiduhu adabal akali, dan haka ku sabar masa da ladubbancin abinci. Je ka wanke hannunka. In ya wanke hannun a sa shi ya tankwashe. Na iya tuna lokacin muna yara, zaka har zaman cin abinci sai an koya ma. Akwai zaman da kai ma duka zaka ci. Amma yaro sai ga ya har ya koya dora kafa daya kan daya yana cin abinci, ga cokali, ga abincin ma anan gefe yana ta abun nan. Kuma a gaban babansa ko a gaban babansa. Ai da cewa za a yi ma rike kwanan tashi yake sama, sai ga mutun ya kankame shi da kyau. Ka cinye a ce su dai kwana. Amma yanzu yaro sai tashi ya fata-fata da guri, mallan gashi ana cikin halin tatar, zai ga abincin da ya zubar kaninsa zai iya ci ya koshi. Shi kadai dai ya zubar a ƙasa. Amma tsari irin na iyaye a gaban su ake cin abinci ko a ci abincin tare da su. An koyar da shi ladabin cin abinci, zai wanke hannu, zai tankwashe kafarsa, sannan zai dinga cin gabansa, kuma zai ambaci sunan Allah. Da an ga yana cin gaban wani babarsa kawai hararsa za ta, shikenan sai ya san bai kyauta ba. To yanzu kowa da su ci albarkacin junan su, ma an ce a turanci ne kowa ya ci, kowa da plate dinsa. Zan ci abinci sai a zuba mai a plate, shi ma wancan da plate, shi ma wancan da plate dinsa. Amma da za a zuba a faranti, ita ma uwar tana tsake su tana ci. Wannan hikimar tarbiya take ba su, so take ta ga waye mai hannu baka hannu aku shi, tace ba wannan halin da kake ba shi da kyau. Lalle sai ka ci rabanka ka ci na wani. To duk wayannan adab ne masu kyau wanda ya kamata adabul akal, yaro ya tashi da zai wanke hannu, zai ci gabansa, zai yi bismillah, in ya gama zai sada kwano. Ba kauyanci bane sada kwano, sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya sada kwano sannan a ce je aji. Amma kawai ya gama ma wani lokaci, kawai in ya gama cin abincin saboda tsaba shagwaba irin ta yara, kawai yayi wullar da farantin kawai. Kuma ya tashi abinsa, wannan ba shi bane zai girma ya dinga yi muku fito a gida. Tun yana karami yana wurga muku da kwano kun kyale shi. To nan gaba da ya ce koshi kawai ya tashi, ba hamdala ba komai, kawai ya ganshi yana fito kawai ya fice. Allah ya shiryar da mu. Wannan da ladabban bacci, koya yaro ladabban bacci, a sa shi ya alwala. In kuma akwai sanyi ba sai ya alwala ba, amma a sa shi ya addu'a. Bayan yayi addu'a ce kwanta bangaren ka na dama, dora hannunka kaza, ai masa duk wayannan adabul abin nan din. In yayi rubda ciki a ce wannan kyau kwanciya ce, ba ta da kyau, an hana ba ta da kyau, kwanciyar ɗan wuta ce, ka daina tsawatar da shi. Wassalam da ladabin sallama, kawai sai dai tsul kaga yaro ya ci, kawai ya bude labule ya hado maka daki. Me kake yi, kaya kake sawa, me kake yi, kana ta ba ruwansa, kawai yaro zai fada. Kuma duk laifin daga iyaye ne. An koyar da shi ladabin sallama, kaga ba a shigowa daki sai an yi sallama, kuma ko an yi sallama sai an ce shigo. Ba a shigowa gida sai an yi sallama, ko an yi sallama sai an ce shigo. To sai ga yaro ya taso da ladabi mai, ya taso da tsari, yayin sallama zai tsaya, sai an ce wane ne, ya ce ni ne, wani aiko ni aka yi, sai a ce shigo. Amma yaro sai ya shigo, duk ya kakkare muku ido, ya kakkalle ku, sai ya ce salamu alaikum. Duk ya gan ku a wani hali kuke, kawai sai ya shigo tsakiyar gida sannan sai ya sallama. To su bayan gida haka suke, ba ma sa sallama, kawai sai yaro ya banka labule, kawai sai ya fada cikin ɗakin babansa, sai ya bude labule, kawai sai ya fada ɗakin babansa. wal akhadh bil yamin wal ata bil biha, da karba da dama da bayarwa da dama. Wannan shi ma ladabi ne, in ya miko da hannu ba, in zaka bashi abi ya miko hannu hagu ka ki karba.
To shi ma sai mun kwana a daji kenan,
an gane ko? Karba da hannun dama, bayarwa da hannun dama. In ya miko da hannun hagu a ce a'a bayar da hannun dama, in aka bashi ya miko hannun hagu a ce a'a da hannun dama ake karba. Wa hamdillahi idza adisa, da kuma godiya ga Allah in yayi atishawa, ko yadda shi da yayi atishawa ya ce alhamdulillah. Wa tashmitil adisa, a ko yadda shi gaida mai atishawa, in ba shi yayi ba, in ka ji wani yayi atishawa ya ce alhamdulillah, kace yarhamukallah. Wa kadhalika khuluqis sidiq, haka dabi'u irin na gaskiya, koya yaro dabi'a ta gaskiya, a dinga bashi ɗan hikayoyi da wasu kissoshi irin na gaskiya da kuma irin na ƙarya da kuma irin illolin wato maƙaryata da kuma irin abin da ke faruwa a ƙarshen rayuwar mai ƙarya, dan dinga basu irin wannan. Wal amanati, da kuma dabi'a ta amana, amana koda ta magana, in aka gaya min magana a ce kul bana son wannan, ka dauki magana anan ka je kai ta wani guri, daga nan ake koya yaro gulma. Yana zuwa umma, ai yanzu nan naga kaza kaza kaza, Allah ko, wato kaga kina encouraging din sa kenan, ya dinga dauko la hadda wani Allah ko, kuma sai aka yi yaya, sai ya ci gaba da bada labari. To yanzu shi yasa sai ga yaro da ya zo wuce ya gane abu, sai bakam yana nan nada, saboda da ya nan nada kawai ya je gida kawai, za a bashi dama ya bada labari. To ya zamto yana da amana ta magana, in aka ji in yi magana aka ji ya fada wani waje, ai ma fada a ce wannan baya daga cikin dabi'a mai kyau, in aka fadi magana amana ce ba a fada. Duba Anas dan Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi, amma baba ta tambaye shi yace a sirrin Annabi ne, ba zan fada ba. Ta ji dadi kuma ta ce ka ci gaba da rike sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In wata ce ba sai ya ci uban duka ba, dan me yasa ba zai ga ya mata ba. To sai mu tashi hadithin Amr bin Abi Salama, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.